Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharar fagen, ga gogan naku Elhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya naɗa Boss Mustapha a matsayin sakataren gwamnatin Najeriya bayan sallamar tsohon sakataren Babatir David Lawal. An yi taron wanzar da salama tsakanin al'ummar Mambila biyo bayan fitinar da ta jawo asarar rayuka da ɗaruruwan shanu. Jagoran taro Injiniya Zakari Ahmed Guroje ya ce akwai illar rashin mutunta sarakuna.
Mun zo mun samu kanmu cikin wani irin siyasa inda 'yan siyasa suka maida sarakuna suka zama abin tausayi. Ba sarake ba zai iya cewa a bari ba ko ayi ba.
Mawara kan kalaman Kanar Ahmed Ali da ke cewa kashi 50 cikin 100 na gwamnatin Buhari NPDP ne. Prince Dauda Kefi ya ce gyara ya zama wajibi.
Ko zamanin Annabi idan aka je yaki da ganima na yaki ai ana raba ganiman nan tsakanin sahabbai ne.
Tarayya Turai EU ta ba Najeriya tallafin motoci 29 don ayyukan kiwon lafiya. Ana ci gaba da tururuwa gidan Sanata Muhammadu Danjuma Goje don ta'aziyar rasuwar matarsa Hajiya Yalwa. Nasira da Mali Kamarar Amurka daga Abuja.
Yanzu kan bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne wani ɗan rajin tayar da komatar jama'a da ke Bauchi Malam Ishaya Buba da tsohon gwamnan jihar Kaduna Alhaji Abdulkadir Balaraba Musa. Ga Alhaji Balaraba Musa.
'Yan arewa sun yi shekara wajen 2000 da sanin yadda ake zama da jama'a da mulki da zaman lafiya. Saboda haka kila 'yan arewa su san haƙƙin da ya tabbata a kansu. Kuma 'yan arewa ɗin nan sun fi 'yan kudu yawa, sun fi kudu yawan ƙasa. Saboda haka abinda za a dogara da shi a Najeriya daga arewa ne yake na wajen amincin shugabanci da kuma arzikin ƙasa. To mutumin da Allah ya ba shi wannan baiwa, menene zai yarda ya shiga rigima ta banza da wofi? Ai, babban aikin arewa, saboda kansu kuma saboda al'umma, shi ne su ga cewa ƙasar nan ta zauna lafiya, kuma arzikin ƙasar nan ya bankama. Kuma su 'yan arewa su za su amfani sai da kowa saboda yawansu da girman ƙasarsu da ma arzikin ƙasarsu. In yau za su yi abin da ya kamata, to arzikin da za a samu a ƙasar nan su ya rufa na kudu uku. To matsalar 'yan arewa shi ne duk da wannan daraja da wuya a zauna lafiya da su kuma ba laifinsu ba ne, domin ɗinin boko muhimmi ne. Ta yanzu halin da ake ciki, kudu suna gaba da arewa wajen ɗinin boko. To in ko aka ce ɗinin bokon nan 'yan arewa za su sami su kamar 'yan kudu ba, to ba za su zama lafiya da 'yan arewa. Sannan koyaushe za su zama su ne a baya cin amfanin rayuwa a ƙasar nan. Don shi ɗinin boko ɗin Allah ya sa shi ne za hanyar cigaba da sauransu. In ana son a zauna lafiya, da gwamnatin tarayya ta kawo ilimi kyauta ga kowane ɗan Najeriya, gaba ɗan arewa, kowane ɗan Najeriya tun daga primary zuwa secondary. In aka sami yaro baya zuwa makaranta, lalle a kori iyayenshi. Kuma tilas daga primary zuwa secondary abu ne mai yiwuwa. Arzikin ƙasar nan ya daina gaske za a iya wannan abu. Abinda za a yi shi ne lalle a tsaya a hana saka baɗanna da kin hanci. Lalle a hana ta koyaya ko da jihadi za a yi, a yi jihadi a hana waɗannan. ‘Yan are koyaushe su ga cewa in wani tashin hankali ya auku, su kukan duk za su yi su ga cewa ba sa cikin wani tashin hankali, balle ma har ya tabbata ya ma ƙasa ɓanna. Sa'adin tattalin arzikin ƙasar nan a samu adalci. Akwai abubuwa da yawa wanda zan iya faɗi game da sha'anin ƙasar nan. Kamar misali na maganar makiyaya, yanzu ƙasar nan wurin da za a yi ciwo ya yi ƙanƙanta ƙwarai da gaske. Kuma su hali suna kwashe wurin da za a yi ciwo ɗin ko su hana a yi ciwo ɗin. Shi manomi ɗan Najeriya ne, saboda haka yana da haƙƙin ya noma abin da zai kare haƙƙin shi. Shi kuma makiyayi ɗan Najeriya ne, yana da haƙƙin ya sami wurin da zai kiwon dabbobinsa ya kare kansa. To a yanzu su gwamnati ba ruwanta ba su zaɓi ba kamar da ba ne. Lokacin da akwai na shayan shi'an dabbobi, akwai kiwon, akwai yadi,
shi ma Malam Isha Abuba ya ce
jama'ar arewa ina sallama da fatan alheri ga dukkan saurare na kwana biyu arewa ta shiga wani yanayi na rashin fahimta na rashin zama lafiya na kuma rashin cigaba kuma ba wai mun rasa damammaki na inganta rayuwarmu yadda za mu ci gaba da harkar kasuwa da zamantakewa na yau da kullum ba amma mun bari bambance-bambance na addini wanda ba ainihin abin da ake nufi ba kenan ya raba tsakaninmu bambance-bambance na kabila ya raba tsakaninmu amma a wasu sassa na duniya da ƙasa akwai waɗanda suka yi ƙoƙarin wannan zamantakewa to shi zamantakewa tare yana buƙatar mutunta juna yana buƙatar sauke nauyi yana buƙatar fahimtar juna zancen wani kabila Fulani ko Tawa ko TV ko Bayerbe da ke nan arewa ko wani duk waɗannan bambance-bambance ba su suke hana mu zaman tare ba son zuciyar da ake sawa akan waɗannan bambance-bambance kowa ya sami dama yana so nata ne kawai da shi da iyalansa za su ci su koshi ba tare da sauke nauyin makwabci ba so lokaci ya yi da za mu zauna tare mu fahimci bukatun mutane a kanmu mu fahimci bukatun kanmu a kanmu mu yi zamantakewa irin taimake ni in taimake ka duk randa ka raina wani ko saboda addininsa ko saboda ƙabilarsa kai abin da ka ga dama za ka ga abin da ba ka son gani komai kacin wannan din lokaci ya yi da za mu gane waɗannan bambance-bambance za su taimake mu ne don cigaban ƙasarmu amma in mun zauna mun tsaye shi da gaba waɗansu waɗanda kuma saboda son zuciya suke gina ɗorewar cigaban rayuwarsu a kan waɗannan gaba ba zai cigaban jama'a ba mu yi hankali da su a cikin jama'a wasu a cikin 'yan kasuwa suke wasu a cikin 'yan siyasa wasu a cikin shugabanni na jama'a mu yi hankali da su duk wanda zai kawo gaba da wani din ya sami ya tsore to in ka ci amfaninsa za ka ga rashin amfaninsa duk wanda ka takura shi ko abala ne a gidansa ɗan da ba nasa ba ka dinga fifita 'ya'yanka a kansa to akwai ran da Allah zai fifita shi a kan 'ya'yanka don haka ko kun fi yawa a gari kar ku ɗauka za ku danne marasa yawa a gari ku yi musu adalci ku yi musu abin da ya kamata a yi musu ko da mutum ɗaya ne a gari wanda ya bambanta da ku akwai nauyin da ke kanku na ku sauke nauyin shi da ya yi daban ko ita da ta yi daban in mun yi irin wannan zama sarakunanmu da iyayen ƙasa gaba ɗaya ya zama sun rungumi kowa ba sarakunan wani jinsi ba na wasu jinsi ba inda muke samun wahala shi ne warerreniya da ake sawa kaga a fada an fi son wasu fiye da wasu kaga gwamnatin tana son wasu fiye da wasu kar mu bari waɗanda suke raba hankalinmu su ci gaba da raba hankalinmu saboda biyan bukatunsu Allah ya taimake mu.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin alashuwa da kwanciyar hankali da lumana.